بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun dawo karatu daga ajin faslu Sheikh Al-Albani lil Usul daga nan makarantar Darul Hadith Salafiyya ta Malam Albani Zaria rahimahullah a inda muke da tattaba karatuka daga littafai mabambanta yau Juma'a 10 ga watan Rabiul Awwal hijira na shekara 1441 wanda shine ya dace da yammacin 8 ga watan November shekarar miladiya 2019 abu mu shiga karatu mutane da dama musamman masu bin karatukan nan daga nesa suna ta korafi akan cewa karatukan da yake a wannan ajin ba a musu lamba idan da aka samu jin kowanne kasar da lambar shi dan haka ana samun rudani da yawa wajen gane sequence jeren giyar karatu ni gaskiya na rasa yadda zan musu sun dame ni kujiya wani ya mun magana tace to asalin karatun da kamar da kuka sani da ba a ma dauka ma ba a dauka ana da yi ne haka gurgurda abin da ya sauka daga baya aka zo bukata ta sa a dinga dauka yanzu kuma an ce a mushi lamba daga nan ba na za a fara ba wanda zai yi kididdige gudanar akai wannan karatun tun wajejen 2012 muke yin shi tun muna yin shi a cikin wada har zuwa bayar da Somal Albani rahimahullah muka dawo da shi nan mafi yawan waɗanda suke halarta katin a da duk sun ma sun zama malamai ma yanzu sun ma girme mu wannan ina zan banda nura sahabi malam nura sahabi da wuya ka samu wani wanda za a ce pioneer student ne na ajin duk daga baya ne wasu suka dinga zuwa abin nan alamat al'ada ke fata a haya'an wa amwata wannan yanzu wannan ya tafi ka aka samu istiqrari akan wannan nukhba din to yanzu aka ce a fara lamba nawa za a ce ibn sallan ba ta nawa za a ce me shawara ku a fara ce a ce kawai dan mutane san san ai lamba kawai sai a ce wannan misali yanzu an ce lamba ta 1 ko kuma ta 150 duk zai zama kawai shaci fade ne eh akwai date muna ambatan date gurgurdan hali na'am dama muna ambatan da haka mutane su yi hakuri gaskiya ba mu sai da mu mushi lamba ba to wallahul musta'an zamu shiga yau a littafin ulumul qur'an al-karim na doctor Nuruddin Ikir a shafi na 14 inda yake magana akan saukar al-qur'ani mai girma da sunayensa yau mallan yace al-wahyu menene wa anan wahayi sakon wahayi mallan yace ma'an al-wahyi lughatan qala al-imam ibn faris al-imam ibn faris daya daga cikin kibarun nuhat yake cewa al-wawu wal ha'u wal harfu al-mu'tal a cikin littafin shi mu'jamu maqayisul lugha kenan yace idan aka samu madda lugawiyya ta zama akwai wawun ha'un sannan a ƙarshe kuma akwai alifun ko ya'un ko wawun kenan ɗaya daga cikin huruful illa aslun yadullu ala iltiqa'i ilmin fi ikhfa'in ila ghairi wannan wani kalma ce da ke nuni zuwa ga ilqa'i ilmin ka sadar da wani ilimi fi ikhfa'in a ɓoye ila ghairi ka zuwa ga waninka in ka sirranta wa wani abu da bai sani ba to a logance ana ce mishi wahayi fal wahayul ishara idan kai mutum nuni ana kiran shi da suna wahayi wal wahayul kitab war risala hakanan saƙo rubutacce ana ce mishi shi ma wahayi wa kullu ma alqaitahu ila ghairika hatta alimahu fa huwa wahyun kaifa kana hakanan duk wani abu wanda ka wurgawa waninka shi har ya fahimce shi ko ta yaya ne ma ya gane shi shi ma wannan sunan shi wahayi wa yahtassu ma'ana alwahyi lughatan idafatan ila ma qala ibn faris bitadammunihi ma'ana as-sur'a daga cikin abubuwan da lafazin wahayi yake banta da shi na ma'ana aikawa da sako akwai sifantuwarsa da sauri sako mai sauri fal isharatu sari'a hiya allati yuqalu laha wahyu daga sako na al ishara wato nuni wanda ake cikin sauri shi yake cewa al wahyu wa warada al wahyu fil qur'ani bi ma'ana al ilham lafazin al wahyu yazo a cikin littafin Allah al qur'ani mai girma da ma'ana ilhama shine kimsawa mutum Allah ya kimsawa mutum wani abu wanda zai zama ya fahimce shi kama fi qaulihi ta'ala kamar da Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i imana wa alhamna ila ummi Musa mun kimsawa uwar annabi Musa wannan bayani cewa an ardi'i ki shayar da danki Musa alaihi salam kama warada bi ma'ana alwaswasa kuma yazo da ma'anar wato waswasi shine irin rudani da confusion wanda shedan ke sanyawa mutum da Allah yake cewa wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum kuma lalle su shedanu suna wurgowa muta mazowansu waswasi dan su yi jayayya da ku duk wannan daga cikin ma'ani lafzil wahyi lughatan mala yace amma fil istilah amma a cikin istilahi fal wahyu huwa i'lamullahi ta'ala liman istafahu min ibadihi bi tariqin khafiyatin sari'atin shine Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da wani sako ya sanar sheda wani wanda ya zaba cikin bayinsa wani sako na musamman bi tariqin khafiyatin ta wata hanya koyayya sari'atin kuma cikin gaggawa maratibul wahyi matakan da aka bi wajen saukar da wahyin alqur'ani وإذا ابتغينا التفصيل لهذا الإجمال عن الوحي وتساءلنا عن كيفياته وأحواله وآثاره فإن خير مرجع يحقق لنا ذلك تلك الأمنية هو صاحب الوحي نفسه صاحب الوحي نفسه في نصوص القرآن الصريحة والأحاديث الصحيحة يتي وإذا ابتغينا التفصيل إذا ممكن نفاتي الدرامي ميدن تي دلا دلا لهذا الاجمال مورware wannan dunkulallan zance an alwahyi game da wahayi watasa'alna an kayfiyati muka fara tambayar junan mu yaya ne yanayin wahayin wani irin salo aka bi wa ahwalihi wa an alkayfiyati wa ahwalihi wa atharihi da tasirin sa fa inna khayra marji'in mafi dacewan manazarta tushen bayanin da za a koma yuhaqqiqu lana tilka al-umniyya wanda zai biya mana wannan bukata huwa sahibul wahyi nafsu shine Allah da ya wahayin shi da kanshi shi zai warware mana wannan bayani fi nususil qur'ani as-sariha wal ahadith as-sahiha a cikin al-qur'ani mai girma da kuma cikin hadisi ingantattu kama jaa fi as-sahihi fil hadith as-sahihi awwalu ma budi'a bihi rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama min al-wahyi ar-ru'ya as-saliha fi an-nawmi فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي زوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجه حتى اتت به ورقه بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن ام خديجه وكان امرا قد تنصر في الجاهليه وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب في الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا كرأميا فقالت له خديجه يا ابن عم اسمع من ابن اخيك فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راى فقال له ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذع ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم قال نعم لم ياتي رجل قط بمثل ما جئت به الا اوديا وان يدركني قومك ان وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤذرا wannan hadisi ne ai kowa ya san shi ko hadisin islamiya ne wannan ga wannan hadisi da an fara karanta bukhari hadisi daya biyu uku zaka iya wannan hadisin bai da wani ishkali sosai to wannan hadisi kamar da ya zo a cikin sahih bukhari wanda imam bukhari ya fada shi a tun farko a cikin abwabu abin nan bidayatul wahyi ko badul wahyi da yace awwalu ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min alwahyi farkon abin da aka fara aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min alwahyi na daga wahyi al-imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kabir ya fitar da hadisi da isnadi hasan daga urwatu dan zubair daga babansa cewa wannan muddan na abinda aka fara mishi na ar-ru'yas salihah din nan an yi tsawon wata 6 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana samun irin wannan yanayi na mafarki nan da aka ce min al-wahyi malamai sun ce ko dai min ta zama tabbiyya ya zama ai min ba'dil wahyi wani sashi na wahyi ko ta zama min ce irin wanda yake ce ma bayaniya wato wanda take bayani dalla dalla wato jinsin wahayin kenan ar-ru'yas salihah yayi wata 6 yana ganin mafarki mai kyau ya zo a wannan riwaya as-salihah a riwayar Ma'mar da Yunus kuma as-sadiqa ar-ru'yas sadiqa shine Ibn Hajar yake cewa hin lati laysa fiha daghthun shine wanda babu wani hayaniya ko rudani irin na adrasu ahlamin a cikin ta an fara mishi da wannan mataki ne dan ta zama muqaddima akan abin da ke biye ba za a auka da shi kai tsaye kai garam ya ga mala'ika ba a hakan ma ya aka kare sai dai ya samu shiga cikin tsoro to sai aka fara mishi da ru'yas salihah fa kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yara ru'ya ba wani mafarki da zai gani illa ja'at sai wannan mafarkin ya zo ya kasance ja'at anan ta dauki ma'anan akhwatu kana dama tana iya haka bi ma'ana illa sarat sai wannan mafarkin ya juye ya zama ko illa asbahat sai mafarkin ya juye ya zama misla falaqis subhi wannan misla idan muka dauki ta'awilin cewa ja'at tana da ma'anan akhwatu kana to ya zama khabaru hakina sai zama illa sarat hiya misla falaqis subhi idan ku aka bata da asalin ma'anarta na ja'at kamar yadda Bahaushe ne ce sai abin yazo ma'ana ya wayi gari ya zama haka ko to sai zama nasbar da aka yi mata alal hali ko kuma ta zama kamar yadda muka ambata ta zama sifa ne na wani mahzufi taqdiruhu ja'at maji'an mithla sai mafarkin nan yazo maji'an zuwan sa mithla sai zama wannan maji'an shine mahzufi wannan mithla ya zama sifa gare shi dalilin da yasa aka mata nasba kenan kamar yadda yake a cikin riwaya abin da yake nufi da al-falaq shine diya'us subhi hasken asuba wanda ma'anar shi shine wato kamar yadda za a ga asuba ware wace ba ta buya ga kowa in lokacin bayyanar ta yayi to yaga kuma wannan farkin zai zo waye gari ya zama haka karar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi a ido kamar yadda ya ganshi a cikin baccin sa salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma hubbiba ilayhi al-khala'u sanan mai riwaya yace sai kuma aka soyan tan masa da al-khala'u zama shi kadai an haka yazo a duka riwayoyi da al mabni alal majhul ba a ce habbaba ilayhi ba don babu bukata Allah ne ya soyar masa da wannan Allah subhanahu wataala shine kimsa masa kaunar ya dinga zama shi kadai ba tare da ya zauna a cikin mutane ba wannan yana nuni zuwa ga abin da ke cikin sirrin da ke cikin zama mutum shi kadai kamar da suka ce min ifragil qalb wa taqwir wa taqwiyatil azima idan mutum ya zauna shi kadai to sai zuciyarsa ta wofanta daga duk wani abu wanda yake mai shagaltar da zuciya kuma sai ya ji kwarin gwiwar yin abin da ya kamata duk wani abu da zaka yi muhimmi zaka ga yana buƙatar ka zauna kai kadai zaka yi muraja'a ne zaka yi hadda ne zaka yi lissafi ne zaka yi wani bincike ne zaka yi karatun jarabawa ne zaka yi duk abin da kake wanda yake wani muhimmi wanda yake buƙatar aikin kwakwalwa ko aikin tunani ko aikin wani intaj zaka ga yana buƙatar khalwa bai yiwuwa kana zauna a cikin majalisa kuma ana fira kace kuma kana ana yi a bakin mai shahin nan ana kirkira dariya kuma wai kana yin muraja'a bai yiwuwa kuma ta Qur'ani ce ba ta zauna ba kuma ta jarabawa ce ba za ka je ko ina ba haka ne ko to zaka al-khala yana da wannan fa'idar ta ainihin wato samo da mutum lafiyayyen yanayi an ce wannan khalau din shi kuma kamar da zo a cikin abin nan sira ta ibnu hisham yayi wata guda yana yin sa yayi wata guda yana yin sa daga watan rabi'ul awwal a wanda a cikin sa kamar da ibnu hajar yake fara da sauran malamai watan rabi'ul awwal na shekara ta hutta ta 40 da haihuwarsa zuwa ramadan an kalisa ba zaka ga wata nawa ne shidda ko daka wannan zuwa sha'ban wata shidda ko haka ne rabiul awwal rabiul al-akhir jumad al-ula jumad al-akhir rajab sha'ban to wannan sune watanni shida da yayi a shekara ta 40 daga rabiul awwal zuwa sha'bana yi wata shida yana wannan mafarkin masu kyau din nan to daga nan kuma sai aka sa mishi a cikin tunaninsa bari ya dinga fita yana zama shi kadai to sai yi wata guda ramadana na wannan shekaran shine watan da haka ya faru da haka sai zama mala'ikan ya riske shi ne a cikin ramadana a tarihance shine farkon aiko da wahayi da haka sai zama ma'ana waccan aya yana da fadi fiye da aka saba ji cewa inna anzalnahu fi laylatil qadr lalle mun saukar da shi a daren kaddara shine daga lauhul mahfuz wa sama'id duniya ko kuma idan ma'anarta mun saukar da shi saukarwa karo na farko awwalul wahayi hadasa fi tilkal layla ga malaman da suke ganin cewa a cikin ramadana ma wannan abun ya faru ne a ƙarshen ramadana cikin laylatul qadr wallahu a'lam wannan ne duka kokari ne taujihin menene wurin yake nufi to sai ya ci gaba da cewa wa kana yakhlu bi gari hira sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zuwa ya zauna shi kadai a wannan kogo na hira fa yatahannath bima'ana yattabi'u al-hanifiyya yaje yana bin salan addinin kakansa annabi ibrahim shine ma'anan yatahannath yatahannath ko ru'ya saliha da aka ce fin nawmi to kaga fin nawmi bai da mafhumi idan muka kalla domin da zara an ce mafarki an san a bacci ake sa me yasa aka faɗi fin nawmi dan a kore yiwar tunanin cewa ma abin da ya gani ido da ido ne sai aka ƙara ta shine sifa ce tafsiriya to sai zam fa kana wa kana yakhlu fi gari hira fayatahannasu yana yin tahannusi yana bin hanifiyya wasu sun ce yatahannasu min al hinfi wato al ithm sai zama kenan yataharraj kamar yana tuba ya taharrab ya tuba amma wannan an ce ba idda tunda bai yi wani laifi da zai tuba ba ba wani laifi da ya ma Allah zai tuba kuma ba idda shari'a a hannunsa a yana bibiyan abinda ya tarar ne ragowan abin da yake al'adu masu kyau na addinin hanifiya ni kakken addinin nan shi yake bi yana tafiya akan salansa a can inda yake shi kadai wa huwa ta'abbudu wannan mudraji ne min kalami Muhammad ibn Shahab al-Zuhri ar-Rawi mallam ibn Shahab shine yace wa huwa ta'abbudu ya fassara ne shi ma kenan don gujewa kada kai waccan fahimta ka dauka daga daga al-hinth wato lifi al-layali zawatil adad tsaran tsawon dararraki kididdiga gushi ne dararrakin ramadana din qabla an yanzi a ila ahlihi wa yatazawwadu limithliha yakan danyi wasu yan kwanaki sai ya koma zuwa ga mutanen gidansa wato matarsa kinan Khadija wa yatazawwadu limithliha sai kar samu wani guziri kwatankwacin abin da ya ishe shi na wadannan yan kwanaki ya samu dan abin da zai ci da dan abin da zai sha na ruwa ya sake dawowa ya ci gaba da zama yana yin wannan ibada hatta ja'ahul haqqu har gaskiya ta zo mishi al-haqqu anan ay al-wahyi wa huwa fi ghari hira'in yana cikin kogon hira fa ja'a al-maliku sai wannan mala'ika jibril ya zo mishi fa qala yace ikra yi karatu qala ma ana bi qari'in yace ni bana karatu ni ban iya karatu ba qala annabi ba da labari ke cewa fa akhadhani sai ya kama ni fa ghattani ya matse ni ya zo a cikin riwayan al-imamu Abu Dawud at-Tayalisi da isnadi wanda al-Imam Ibn Hajar ya hassana shi cewa fa akhadha bi halaki ya kama makogoro na fa dammani ya shake min makogoro da kasan za ana so a shidar da mutum haka ya shake shi hatta balaga min al-jahad har ya kai min matuka ma'ana ya fara zai fentin zai suma kamar kace mutum zai suma ya ji matsa kuma arsalin sannan sai sake dan ya firgita shi kenan fa qala yace masa ikra hi karatu qala yace ma ana bi qari'in ni bana karatu fa akhadhani fa qatani thaniya ya sake kama ni sake matse ni kalo na biyu hatta balaga min aljahad thumma arsalani fa qala ikra qultu ma ana bi qari'in ce ni ba mai karatu bane malamai sun yi maganganu akan wannan maimai din da ya masa na umarni so uku da kuma shi kuma kida yayi har so uku menene ma'anar su a shahararriyar fasara dai shine wannan ma anan ma ce nafiya ma ana bi qari'in ai lastu ana bi qari'in ni ba mai karatu bane baya cikin dabi'ata ko al'adata ko abin da na saba wasu malamai suka ce a guda ukun duka kowace ma'anar ta daban-daban ta farko da yace ma ana bi qari'in yana nufin ba zan yi karatu ba amtani'u ba zan yi ba ta biyu kuma da yace mishi ikra yace ma ana bi qari'in yana nufin annahi annafiyul mahab kamar yace na ce maka fani ban iya karatu ba ta uku kuma da yake mishi ikra ma ana bi qari'in sai ta zama istifhamiya yace mishi ma za turidu min ya naqara to me zan karanta maka wasu malamai sun wannan fasara daban-daban dan nuna cewa ba takrar ne kawai wanda yake bai da wani amfani ba dan a bayyana cewa ga sirrin da ke cikin takrar din kamar yadda suka ce hakan yana nuni zuwa ga muhimmancin maimaita abu mai muhimmanci akalla sau uku kamar yadda shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu idan yana wa'azi yakan maimaita wata kalma ko wata jumla sau biyu sau uku dan a fahimce shi sosai dan kowa ya ji ya rike sai ya ci gaba da cewa fa qala sai mala'ikan ya ce masa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana min 'alaq Allah wanda ya halicci dan adam daga tsokar jini ikra wa rabbukal akram ka karanta Allah ubangijinka shine mafi girma allazi 'allama bil qalam wanda ya sanar shi da dan adam da alqalam wannan sune bi ijma'i ahli tarikh wal hadith sune farkon abinda Allah ya fara saukawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai mala'ikan ya rabu da shi iyanan ya tashi ya bashi shine aka ce faraja biha sai ya koma da ita biha anan ai bil qissa ya koma da labarin abinda ya faru ko faraja biha ai bil ayat ya rike su kenan faraja bil ayati aw raja bil qissa ya koma da su gida yarjufu fu'adu kirjinsa yana bari yana bugawa yadda ka sani mutum idan ya shiga cikin tsoro mai tsanani fadakhala ala khadijata binti khuwailid ya shiga gun matarsa khadija yar khuwailid radiyallahu anha fa qala yati zammiluni nan mai mai ta so uku zammiluni a daga cikin abinda malamai suka faɗa damir jam'i da ya kawo anan ko dai ya zam bisa al'ada da dabi'a da mutum ya shiga ne zai ce kai ku miƙo min ruwa a miƙo min abinci na ko kuma saboda tsabar rudewa ne ma da tashin hankalin da yake ciki bai iya damirin macen ya ce mata zammili ne ba sai ce zammiluni kamar yana buƙatar taimakon mutane da yawa da za a taru a lullube shi da akwai wannan tunanin game da me fassarar amfani da damiri na jam'i a wannan wajen hatta zahaba anhu ar-raw'u har wannan tsoro haka aka lullube shi har tsoron nan ya tafi yabbar shi daga cikin hikimar da suka fitar anan ma shikenan ashe mutumin da ya shiga firgici ana iya alullube shi zai iya natsuwa alullube shi a ya natsu ya zauna a wuri guda ko ya kwanta zai taimaka mashi wajen natsuwa ko mun gani da kuma cewa idan mutum ya shiga cikin wani tashin hankali to yana komawa ne gurin mutanen da ke kaunar shi shine na farko mutanen gidansa matarsa ko ƴaƴansa ko na kusa da shi kaga dai taso sai ya tafi can karka je ka shiga cikin tashin hankali kuma ka tafi club ko ka tafi wata majalisa inda za a je ai ta zo laika kuma sai ka tafi inda masu kaunarka ne wanda za su iwa'in ka su tausaya maka sai ya tafi gun matarsa sai ya ainihin gaya mata wannan magana faqala li khadijata sai ya ce da khadija wa akhbaraha al khabara ya labarta mata duka wannan labarin sannan sai ya ce mata dan laqad khashitu ala nafsi ina tsoratar wa kaina al-imam al-hafiz ibn hajr yace malamai sun fassara ina tsoratar wa kaina din nan da fassara 12 ko dai zama na farko daga ciki akhafu ala nafsi khashitu ala nafsi zama khashitu ala nafsil junun ina jin tsoron kada ya zama fa na samu tabuwar hankali yace wannan ba'idi ne bai kamata mai tunanin sa ba amma dai malamai sun fadi shi wasu suka ce al-hajiz al-hajiz shi ma hauka ne amma ba hauka madudu ba hauka wanda yake kamar dan sahuhu haka wanda yake dan sakarci ko yake rashin kan gado khashitu ala nafsi fasara ta uku khashitu ala nafsil maut mutuwa wannan daga cikin fasara mai inganci khashitu ala nafsi fasara ta hudu al marad ko na kamu da rashin lafiya khashitu ala nafsi fasara ta biyar khashitu ala nafsi maradan muzminan ciwo wanda ya riga ya kama mutum abinda yake cewa da turanci terminal disease ko kuma khashitu ala nafsi na shida khashitu ala nafsi la ajaza an tahammuli a'ba'in nubuwa ina jiyewa tsoro na nauyin wahalar iya daukan aikin annabta din nan ko kuma fasara ta bakwai khashitu ala nafsi la ajaza an mulaqatil malak ina jiwa kaina tsoron wahalar ba zan iya ci gaba da gamuwa da wannan mala'ikan ba ina jin tsoron sace ganin shi fasara ta bakwai kenan khashitu ala nafsi fasara ta takwas suka ce adamul sabari min qibali ummati tsoron kada al'umma ta su kasa hakuri na kasa hakuri da cutar da za su yi mini kamar yadda aka san wahalar da annabawa suke sha a nan al'ummar su fasara ta tara kenan ko ta takwas khashitu ala nafsi adamul sabar ala adhal mushrikina fasara ta tara khashitu ala nafsi alqatla saboda wa kam min nabiyyin qutil ana iya kashe annabi an kashe ba daya ba biyu ba na goma khashitu ala nafsi takdhiba qaryatawa daga kafirai na goma sha daya suka ce khashitu ala nafsi almunafa min alwatani za a kure daga garin mu na karshe suka ce khashitu ala nafsi shine khashitu ala nafsi at-ta'ayir zulaya da wulakanci da kafirai suke wa annabawa duk waɗannan fasarori ne kala daban-daban ibnu hajar yake cewa na khashitu ala nafsi al-maut dinna to yafi kowanne kusa da asalin ma'anar wajen saboda duk waɗannan ai bai ma san su ba tukunna domin ko a cikin hadisin da waraka ya mishi ishara akan za a kore shi za a mai wulakanci shi da kanshi sai da ya tambaya za a yi hakan to kaga a wancan bigiran bai riga ma ya san me ke jiransa ba tukunna na wannan rashin gaskatawa da rashin mutunci da kafiran makka zai biyo baya daga gare su zuwa gare shi salawatullahi wa salamuhu alaihi shine ma'anan laqad khashitu ala nafsi qalat tace ita khadija lahu ga shi annabi din kalla tace ba haka bane ka dinga jiwa kanka tsoro wallahi ma yukhzika allah abada da dai allah ba zai maka alkhizi ba zai tabar da kai ba yazo a ta riwaya da wannan kore da ma yukhzika bi dammi ya yukhzika min alkhizi tabewa ko kuma ma yahzun yahzunka allah ma yahzunka min alhuzni
Allah ba zai sa ka yi fushi ba, Allah ba zai sa maka bakin ciki ba, Allah ba zai sa maka damuwa ba, abadan har abada. Saboda mene? Sai ta kawo dalilai na al-istiqra. Wannan da za ta kawo ba wahayi ne akai mata ba, amma istiqra'i ne, fahimtar rayuwa yau da gobe, cewa mutane masu irin wannan dabi'a to Allah bai wulakanta su. To yanzu kaga kenan, kuma wannan yana nuni ba ga cewa ashe fil jumla kafiran Makka sun san akwai Allah, kamar da Qur'ani ya bayyana. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardha yaquluna Allah. To mun yanzu wannan tana faɗa ne daga abin da ta sani a cikin mutananta. Ko mun gane daga abin da ta sani a cikin mutananta game da Allah mahalicci, da yadda yake mu'amalantan bayi ire-iren wannan wanda suke yin irin abin da ta faɗa. Tace wallahi ma yukhzika Allahu abada. Innaka, domin kai da tasilur rahima, kana sada zumunta. Yana nuni ba ga cewa wannan tun a jahiliya dabi'a ce mai kyau, sada zumunci. Babu wata al'umma da take ganin zumunci a matsayin abu mummuna. Kowace al'umma a cikin dan adam tana ganin cewa sadar da zumunci, wato a miƙa hannun kyauta da karamci da taimako, da nuna ana tare ga wanda ya cancanta daga cikin makusanta na jini, to abu ne mai kyau a cikin kowace al'umma. Babu wata al'umma dan adam da ta taba inkarin wannan har yau. Na fata mun gane wannan zumunci ba. Wata'malu wa tahmilu al-kalla, kana dauke wa mutane nauyin su, kana daukan nauyin mutane. Wani wanda ake bin shi bashi, wani ya kasa biya wa danshi kuɗin makaranta, wani ya kasa sai wa yayin shi abinci, wani gidan shi ya rushe, to shine tahmilul kalla, kana daukan dawainiyan mutane, ka zama baya goye marayu da ake cewa ko. Wa tuksibul ma'duma, akwai lafazin ana karantawa da tuksibu da kuma taksibu. In kace tuksibu daga aksaba yuksibu, in kuma kace taksibu daga kasaba yaksibu, ko daga rubai ko daga sulasi, ma'anar shi ɗayan biyu. Ko ya zama ma'anar shi tuksibul ma'duma, kana samar da abin da aka kasa samu, an lalaba, an kasa wutar lantarki ta gagara. Misali da annabi nan da tun ya samu nan ita jama'a, wa tuksibul ma'duma kenan. Ko mun gani da duk wannan bala'in da ake ciki da annabi da ya kawo da shi salawatullahi wa salamu alaihi, to wannan shine tuksibul ma'duma. Ko kuma taksibul ma'duma, kana bada sitira ga marasi, kana sadaka da kyauta, an kasa shi da taksib ne, da abin nan kenan. To kaga wacce ma'ana ta fadi, kai abu da zai shafi kowa yafi kai ma wani mutum kwaya daya. Ko mun gane ka taimaki abin da taimakon da kowa zai amfana cikin al'umma, falalarsa tafi abin da zaka taimakawa wani kai da shi. Domin wancan mai fadi sadaqatul jariya kenan, sadaqatul jariya. Wannan kuma wanda zai magama garin sadaka, zaka zai fa dauka ma'anan al tuksibul ma'duma. Al-Imam As-Suhaili mai sharhin sira yayi tababa game da ingancin lafazin al-ma'dum din nan, yace kamata ya ce al-mu'dam, domin shine kiyasi na harshe, amma kuma aka ruwaito shi da ma'dumi din nan ba yadda aka iya. Dan haka za a karbe shi, sai dai a bayyana cewa amma fa a asalin larabci al-mu'dam ake cewa, al-mu'dam maras shi abinda babu. Wa taqrib dhayf, wa tuqrib dhayf, kuma kana saukar bako, kana bawa bako ikra'u dhayf, shine wato saukar bako, hospitality din, wato a bashi wurin kwana, a bashi abinci, a ɗebe masa kewa, a yi fira da shi, a bashi dama yayi abin da ya kawo shi cikin aminci, shine shi ma siffa ce mai kyau daga cikin siffofin mutanen kwarai. Hatta a zamanin nan da ake yaƙe-yaƙe, bako yana daga cikin waɗanda ake yin istisna'in shi, ko da abokin gabanku ne, idan ya shigo inda kuke, wajibi ne ku bashi wannan amincin na bakunta, kamar da Qur'ani ya ambata qarara, wa in ahadun minal mushrikin sajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamullah. So annabi ya kasance tun a jahiliya yana yin wannan, dama kuma al'adar mutanen kirki ne cikin larabawa. Wa tu'inu ala nawa'ibil haqq, Ibn Hajar yake cewa wannan jumlar tana nuni zuwa ga dunkule ma'anar waɗancan abubuwan da aka faɗa daban-daban, da dan da silatul rahimi, da tahammulul kalli, da iksabil ma'dumi, da iqra'id daifi, dukan su suna cikin wa tu'inu ala nawa'ibil haqq, taimako akan abin da ya shafi gaskiya. Ko kuma ya zama tana ishara zuwa ga kan irin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya na warware da gingimu kaman hannunsa a cikin hilful fudul da batun sanya Hajar al-Aswad sanda aka saki ginin Ka'aba da wancan shine hilful fudul shine wannan mitin da aka yace shi ko wanda yake cewa ko a musulunci aka yace ne irin wannan mitin din yanzu ma sai naji har yana matsayin shi na annabi yana alfahari da abin nan wato sanya hannunsa the participation ɗinsa a wannan sulhu tsakankanin al'ummarsa wannan yana nuni zuwa ga muhimmancin ka shiga cikin al'ummarka ayi komai da kai wanda ya shafi taimakon gaskiya ko gyara zamantakewa ko wani aikin gayya ko da ba irin ka bane su a ce kana zauna cikin wasu wanda misali ba ma musulmi bane ko ba yaran ku bane ko ba irin kabilar ku bane ko ba irin al'adar ku ɗaya ba amma suna yin wani abu da ya shafi taimakon kai da kai ana hada kai ana yin abu kaza ana shara anguwa ko ana gadi ko ana wani aikin gayya to kai ma ka shiga ciki ayi da kai yana daga cikin nuni zuwa ga kai mutum ne wanda baka da girman kai baka da gatsarsa wato inu ala nawaib alhaqi kana taimako akan duk abin da shafi gaskiya da ta gama mishi wannan ta sanya mishi zuciya fan talaqat bihi khadija hatta atat bihi waraqat ibn nawfal ibn asad bin abdul uzza ta tafi da shi gun waraqatu dan nawfal nawfal dan asad dan abdul uzza ibna ammi khadija ana yi karantawa da kuma ibni ammi khadija to aka karanta da ibna ammi khadija sai zama badali ne akan nawfal kenan waraqat ibn nawfal waraqa atat bihi waraqa sai zama badali ne akan waraqa idan ku karanta da ibn ammi sai zama badali ne akan majruri din asad ibn abdul uzza wanda kuma a tarihance ba haka bane zaka dole ya zama mansubi ya zama ibn ammi kharija ma'anar shi atat bihi waraqa atat bihi ibn ammiha wannan ma mudraji ne shi ma fassara cewa waraka wana kaza ne shi ma idraji ne min tafsir az-zuhri na fata mun gane sai malam yace wa kana mra'an shi waraka wannan ma duka tafsirin shi mai riwayar ne shi waraka ya kasance kattana sara wani mutum ne da ya riga ya shiga addinin kirista fil jahiliyya tun ana maguzanci wa kana yaktubul kitabal ibraniyya ya kasance yana rubutu da harshen ibraniyanci fa yaktubu fi sai ya kasance yana rubutawa fil injili a cikin injila bil ibraniyya yana karantu ta shi da arabic arabic din shine yaren da ake dangantawa ga annabi isa yaren yaron su ke ya zo a cikin riwayar yunus da ma'mar cewa fa yaktubu bil kitabil yaktubul bil arabiyya yaktubul kitabul injil bil arabiyya yana rubuta ta da larabci sai dan ma'anarsa shine ya kwafeta da ibraniyancin sannan kuma yanzu yana fassara abin da ya sawwaka masa zuwa larabci kamar yadda zo a cikin riwayar muslim ma haka kana yaktubu bil kitabil arabi yakan rubuta larabci ya kasance yana rubuta larabci duk da yake larabawa ba su shahara suna rubutu ba amma akwai ɗaiɗaiwa wanda suke haka kissa shi sananniya ce shi da abokinsa ko dan uwansa wato wanda suka fita suka je neman sa'a dan su samu addini su fita daga maguzanci suka je shi wannan addinin kirista ya burge shi ya shiga shine wancan mai sunan shi ibnu amr ibn nufail abin nan ku tuna mun sunan shi ibnu amr ibn nufail dan uwan su sayyidina umar wanda shi ma ya fita ya je ya shiga wani addini daban wa kana shaykhan kabira ya kasance mutum ne tsoho da shekaru suka yi masa yawa kad amiya har ya makanci baya gani fa qalat lahu khadija sai hadiza matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ma yabna am ya kai dan baffa isma min ibni akhika ka ji daga dan uwanka ko ya zan tana ishara zuwa ga dangantakar da ke tikewa da su da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan Qusay wato Ibn Kilab ko kuma kawai bi mujarradil tawqir ala sabili tawqir wal ihtiram cewa ka ji daga dan uwanka din fa qala lahu waraqa sai waraqa yace yabna akhi madha tara menene abin da kake gani fa akhbarahu ya bashi labari ya zo a cikin riwaya wanda ba wannan ba wanda ta tabbata a cikin sunan al-Imam Baihaqi al-Kubra cewa sai da ta fara zuwa gun waraka ta je ta gaya mishi labarin abin da ya faru sai ce to ki je ki zo da shi kuma gani sai ta je ta nemi mishi appointment kenan sai ce to ki je ki zo da shi sannan aka go dan haka kaje ya tambaye shi kai tsaye ma za tara dan yaji daga bakin sa duk da an gaya mishi riwaya to amma yanzu yana neman isnadi ali yaji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya abin da ya faru gare shi sai ya fada mishi sai ya ce mishi yabna akhi ma za tara me kake gani fa akhbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama mara annabi ya bashi labarin khabara mara labarin allazi ra'akin فقال له ورقه سي ورقه يجي مشي هذا الناموس الناموس شنو صاحب السر سكرتري وانده يكي كونفيدنشال سكرتري واتو كما اتي سكرتران الله كينان دان ساقون الله wannan صاحب السر ني الذي كان ياتي الذي انزل الله على موسى نزل الله على موسى wannan da ka gani wani babban malaika ne mai sirri wanda Allah ya koshi zuwa ga annabi Musa to kalli a iskaliya an ambaci cewa shi tanassara ya shiga addinin Kirista amma kuma anan kuma ana ta cewa mai kun a ce annamus allazi kana yati Isa tunda Kirista aka ce ya shiga ko sai kuma aka ce allazi kana yati Musa me yasa iktisasu Musa saboda aka ce saboda annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai kamantakekeniya a cikin annabtarsu ta fuskar girman al'umma su na farko wanda shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama in ya ga yawan al'umma annabi Musa sai ya tsammanin ma al'umma shi kuma ne tabbata cikin hadisi da ta fuskar irin jarabawa wanda suka fuskanta agun al'ummomin su annabi Musa ya fuskanci jarabawa da dama agun al'umma sa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fuskanta da kuma ta fuskar shumuliyya ta risalar su annabi Musa risalar shi shamila ce ga dukkanin banu Isra'ila kamar da shi manzo Allah shi kuma shamila ce ga dukkan bani Adama to ta wannan fuskar shi sa sai aka gabatar da ambaton annabi Musa fiye da ambaton annabi Isa da kuma cewa annabi Musa yayi a completion din sakon shi ya gama kuma manzo Allah shi ma zai on completion zai gama nashi tsab yadda Allah ya aiko shi to zaka sai zama yin muqarana da annabi Musa zai fi dacewa fiye da yin muqarana da annabi Isa saboda wannan kamantakeke ne da suka yi akwai wani zance mai rauni na Imam Suhaili a cikin sharhin sirra da yake cewa a abin da yasa shi ne duk da annabi duk da waraka kirista ne amma ya riski kristanci ne gurbatacce wanda kristanci gurbatacce yana da tuhume ga shi kanshi annabi Isa da haka sai ya ga dacewar gare ambaci annabi Musa wanda babu wata tuhuma a kansa to wannan magana Ibn Hazm ya ce wannan magana ce mai rauni kai tsaye dan bai yiwu a ce addinin ko da kirista har yanzu suke da matsaloli a cikin addinin su amma su ba sa yadda da irin tuhumar da Yahudawa suke wa annabin Allah Isa alayhi salam in ka dauke kawai cewa da suke dan Allah ne kuma wannan ba suna fada matsayin tuhuma bane suna fada ne a matsayin falala ba sa ganin shi a matsayin tuhuma balantana su boye suna ishada ne suna yayata shi ne wallahu ta'ala sai yace ya laitani fiha jaz'un kai tona ina ma a ce ni fiha ai fi hadhihi alhayat au fi hadhihi annubuwa a wannan annabta da zakai jaz'un nazan matashi ni karfi a jika ishara zuwa ga muhimmancin matasa game da kare da awa da yada ta ya go a wata riwaya da jaz'an da nasba sai zama khabarun ne kenan a khabar kana muqaddara sai zama ya laitani akunu fiha jaza'an sai zama irhamukallah zama mubtada'n shine wanda za a yi taqdirin sa ila yau wa akhbaru bidzarfi wa harfi jar nawina ma'ana ka'inan aw istaqar sai zama ya laitani kuntu astaqirru fiha jaz'an ina ma a ce zan tabbata a wannan lokacin ina matsayin matashi
wannan kuma li'irabi ne duk da yake mutanen basarawa suna inkarin sa amma abu ne mu'tamadi musamman abun kufawa kuma qur'ani yazo da irin shi wannan su suna inkarin kana da babu ita kwata kwata a waje ka kaddara ta kuma ka kaddara mata abun nan mu'amala ta suna inkarin wannan sai taqdirin ya kai ya zama advance amma qur'ani yazo da irin shi kamar inda Allah yake cewa intahu khairan lakum me nasaba khairan din nan sune waɗannan abun nan din irin wannan intahu kana khairan lakum to amma su sai su ce bas yadda ba ka san suna da jur'a akan rashin yadda da abu Allah ya gafarta musu da mu gabaki da Abu Sulaiman al-Khattabi ya goyi bayan wannan fassara a cikin sharhin sa na Bukhari wallahu ta'ala alam yace awan mukhrijiyya okay laitani akunu hayyan id yukhrijka qaumuk ina ma ace ina raye da lafiya ta da rai da lafiya na sanda mutanen ka za su fidda ka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya gyara zama yace awa mukhrijiyahum yanzu nan fidda na za su hum shine mubtada muakhkhar kenan ko hum mukhrijiyya qala na'am yace kware kwa lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya babu wani mutum da zai kawo irin abin da ka kawo sai an yi gaba da shi ko kuma a watarewa illa udiya sai an cutashe shi daga izaya daga al'adha wa in yudrikni yawmuk ansurka nasran mu'azzara idan ko zamanin ka ya riske ni wato sanda zaka buƙaci taimako na to wallahi sai na taimake ka iyakar taimako thumma lam yanshab an waraqatu an tuwfiya wa fataral wahyi sannan sai ba a dade ba sai waraka ya mutu kuma wahayi ya tsaya to wannan rashin dadewan kwana nawa ne ko wata nawa ne ko mako nawa dadewa ne sosai fa sai da shekara uku ne domin waraka in zaka bi tarihi zaka tare ya riski sanda ake azabtar da bilalu har ya wuce bilalu yaje yana cewa ahadun ahadun sai ya ce ahadun wallahi ya bilal ahadun wallahi ya bilal to da haka ya riski wannan lokacin ba wai kawai kwanaki ko ƴan makonni ne ya rasu ba sannan kuma futurul wahyi din nan daga wannan abin da ya sauka na ikra sai da annabi shekara uku cir ba sake mishi wahyi ba sakankanin wannan wahyi da wahayin da ya biyo baya na ya ayyuhal muddassir shekara uku ne haka ya tabbata a cikin sira ta ibnu ishaq kamar yadda ibnu hazm ya kawo cikin fathul bari haka ya tabbata a cikin tarikh na ahmad ibnu hanbal da tarikh na ibnu abi khaisama dukkan su ruwaito wannan kissa cewa sai da aka shekara uku cir to me yasa aka bashi wannan mudda dan ya warke ya shirya ya natsu ya iya daukan dawainiyar wannan wahayi amma a tsakanin wannan shekara uku kamar yadda zuwa cikin kissar sai ya zama mala'ika israfilu ko kuma mika'il dayan biyun su yana kawo mai ziyara yana bashi shawarwari yana nuna mishi kamar yana bashi orientation akan abin da zai biyo baya kafin asalin wahayin ya zo na kunfa anzir sai da aka shekara uku wannan shekara ukun ya anshi tadrib khilalaha akan to za fa ai maka wahayi in an yi maka kaji kaji yadda ake annabuwa na kaji yadda kai ma kai kaza kai ma kai kaza wanda kuma ya tabbata da ma shi ma mala'ika mika'ilu yana daga cikin yan sakon Allah kamar yadda yahudawa suka faɗa cewa su sun fi san a ce mala'ika mika'il ne ba jibril ba domin su a cewarsu a rashin imaninsu jibril mugu ne haka suka ce ta'ala Allahu amma yakunna uluwan kabira saboda shi ake aikowa ya halakar da al'ummomin da suka yi kafirci da haka suna ganin shi a matsayin mamugunci wannan kawai rashin gaskiya ce tasu da rashin imani domin yana aiki ne da umarnin da Allah ya bashi ba yin kanshi bane sannan kuma kafirai ne sai da suka ki yin abin da Allah ya ce su yi sannan Allah ya halakar da su sawa'un adawa ne ko abin nan ko samudawa ko su fir'auna da makamantansu to shikenan sai waraka sai ya rasu qala ibnu shahab yace cikon hadisi ne da isnadin da ya gabata kamar da ibnu hazarin ya bayyana wancan tun daga can farko har zuwa nan isnadin su urwa yanzu kuma ta hannun abu salama ta dan gidan abdurrahman yace anna jabir ibn abdullahi al-ansari qala wa huwa yuhaddithu an fataratil wahyi jabir dan abdullahi al-ansari
yana bada labari game da fatratul wahyi wato dakatawar wannan wahyi fa qala fi hadithi shi kuma sai yace bainama ana annabi yace ina tafiya amshi ina cikin tafiya sami'tu sautan minas sama'i sai naji wani sauti a sama aka ce sautin in ya daga ido sai ya ganshi sai ya ruga da gudu shiga cikin mutane ya buya malaika yana jira shi sai ke fitowa ya ganshi sai sake buya da gudu yana ce mishi Muhammadu kai annabi ne tsaya ina da magana da kai sai ya ruga da gudu ya buya shine sai ya ci gaba da cewa farafa'atu basari na daga ido na fa idal malak sai ga wannan malaika allazi jaa fi hira wanda yazo mini cikin hira jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ard yana zauna akan wata kujera shi ba a sama ba shi ba a kasa ba akan wani velocity wanda ba a san ba a san wani irin science ne ya zauna da shi ba ko faru'ibtu ana karantawa da faru'ibtu da kuma fara'u ko idama fara da kamar yadda ya wasali anan da damma akan ra'un da kasra akan ainun faru'ibtu sai aka furgita ni kenan ko kuma fa ra'ubtu sai na furgita da kaina ko wanne yana yi dokan wannan ma'ana ko fara'ubtu minhu farja'tu sai na koma na buya na koma gida fa qultu nace da su zammiluni zammiluni a wata riwaya dassiruni dassiruni da haka aka soka da ya ayyuhal mudaththir فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر زوا ودنن ايو يا كاي wannan da kalilliba قم kanike fa'anzir kai gargadi وربك فكبر ubangijinka ka girmama shi wasiyabaka fatahir tufanka ka tsarkake shi والرجز فهجر sannan gumaka ka guje musu fahamiyal wahyu sai wahayi ya ci gaba da tahowa wata watara yayi ta bin bayan junan sa babu kakkautawa wannan hadisi jama'a kamar yadda na ambata hadisi ne sananne wanda kowa ya san shi ba wani bana za ku wanda yake da hadisi sananne awwal marra kowa ya san shi ya taba yin wa'azi da shi ya taba yin abin nan malin shi hala wani wata mujadala ko wani abu amma dai hadisi ne daga cikin kisoshi masu girma da fa'ida Allah ya gafarta mala albani namu rahimahullah za ku yi tunawa mallan ya mushi sharhi sosai a karatun sahih al-bukhari farko-farkon nan musamman game da muhimmancin wato mata na kwarai ga masu da'awa da malamai da falalar khadija radiyallahu anha za ka yi komawa ka ji waɗannan kasusuwan don ka sake sabunta wannan fa'idojin amma ko su fa'idoji baya ga wannan da malamai suka ambata game da hadisin kafin mu je da nisa na farko akwai Ibn Hajar yake cewa ana fa'idanta daga wannan hadisin isti'nasu istihbabu ta'anis man nazala bihi amrun azimun mutumin da wani al'amari ne girma ya saka da shi ya ruda shi babu laifi a yi kokarin sauƙaƙe mishi wannan bakin cikin ta jan shi a jika ta gaya mishi maganganu da za su nuna mishi haba mallam abawa ne kai imani da kaddara mana wannan abu to Allah ya ma zo da sauki a gaggaya mishi maganganu da za su sa tahwilihi alaihi dan a sauƙaƙa mishi wannan musiba wannan bala'in da ya same shi mutuwa ko gobara ko asara ko wani tashin hankali ko wani bala'i sai an nuna mishi ai ba ma wani abu bane da ya ji sauƙin abu kamar yadda su Khadija suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka cewa man nazala bihi amrun ustuhibba an yutli'a alaihi qaribun aw sadiqun aw dhu ra'i wanda wani bala'i ya sauka gare shi mustahabbi ne kai ya bar abin a cikin zuciyar shi har ya je ya kona mai zuciya ya samu wanda zai gaya ma wani makusanci kamar da annabi ya gaya matarsa ko wani abokinka da ka amince da shi ko kuma zura'ayin wani mai ilimi ko hankali ko basira ko a zamanance wani consultant kenan ko yanzu akwai consultant wanda suke aikin su kenan wanda suke abin nan yan abin nan yan cin kuɗin mutane da wayau zaka je ka gaya musu matsalolinka su baka shawara su kuma inda suke abin nan kenan inda suka kare kenan irin yan kirarin da ake ma yan janwai cewa farin cikin ku ai hatsari masu motar jan motoci kaga sun ba hatsari ba ba su da abinci ai ko kaga kullun fata suke mota ta buga da wata to akwai wanda yana zaune yana jiran wani bala'i ya auka maka ka zo ka biya kuɗi ya baka shawara
galibi wannan kasancin da ya ƙara so nan ba tukuna amma arna suna yin shi Allah shi kyauta kamar yadda na ambata Waraqatu ibn Nawfal da shi da Zaid ibn Amr ibn Nufay ya tabbata a tarihi cewa su biyun nan sun guje wa kasar Makka dan su guje ma bautar gumaka suka tafi kasar Sham to a can ne Waraqatu ibn Nawfal ya gamu da fastoci addinin Kirista ya burge shi sai ya shiga addinin to sannan wannan kissa tana nuni zuwa ga jawazu taqdimu sahibul haja ladai man yusaidu idan mutum yana da wata bukata a gurin wani babu laifi dan wani ya je ya gabatar da shi a wajen kamar yadda Khadijatu ta gabatar da manzo Allah a gun Waraqa dan ka samu fuska mai kyau sai kuma a samu wanda ya san matsayinka ce ga wani ya zo mai irin siffa kaza kamar da gabatar da mutum a masallaci a ce dan siyasa ne jama'a gashi nan yana ne campaign ko mai neman a wurin da zai karatu ne ko kaza ko ka tafi da yara ka je da su gun wani babban jami'in tsaro ka ce da Allah ga suna a taimaka musu a shigar da su aikin yan sanda wannan ya hadace alqur'ani wannan ya yi engineering wannan duka gabatar da su babu laifi da an yaka ba wai abin nan bane ba dan ma'abbanci bane ya halasta haka ya zo a cikin kamar da ambata da ya zo a cikin littafin dalailun nubuwa na al-baihaqi cewa Khadija ta fara zuwa gun Waraqa ta je da kanta ta bashi labarin kafin ya ce mata to ki je ki zo da shi to har yanzu a cikin wannan riwaya cewa a wannan lokacin ya bayyana mata cewa namusu Isa yanzu kuma da aka zo da annabi ya ce namusu Musa sai zama ya hade duka gaba ɗaya kenan babu wani iskali akwai wata fa'ida nahawiyya wadda ita ma duk da malaman nahawun basara har ila yau suna inkarinta shine isti'malu id fil mustaqbal aga asali id tana zuwa ne da isti'dam fil madi wa istaqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi id antum bil uzud dunya wa id yamkuru bika alladhina kafaru idza ga tana zuwa ne dan al ikhbar anil madi id ja'ukum min fawqihim wa id ja'ukum min fawqihim wa min asfali minkum da ire-iren su duk inda kaji ista zo aslan tana zuwa ne lil dilalati ala al ikhbari anil madi amma anan ta zo da al ikhbar anil mustaqbal id yukhrijka sai mutanen nahawun kufa amma basara suka ce sam ba zai yi ba sa karban wannan suna tawilin sa al imamu ibn malik ya daga cikin da ya saba musu duk da shi ma basari ne a mazhabar sa yace wannan ya halasta saboda qur'ani ya goyi bayan haka da Allah ya ce wa anzirhum yawmal hasara in qudiyal amr sai malaman nahawun basara suka yi kifada suka ce ahab tana jika ne ai in ya tazo da fi'li madi a gaba da ita ba irin waccan bane wannan kaga id yukhrijka da an ce id akhrajaka ba mu da matsala da ita suka ce hayyin su ba irin ta bace ba sai da ba haka aka kyale su mutane ne masu taurin kai jama'a sannan ya zo da cewa wannan hadisi yana nuni zuwa wannan kisa tana nuni zuwa ga halaccin tamannil mustahil kai fatan abin da ka san ba zai yiwu ba amma ka ce idza kana fil khairi idan ya zama tamanni ne na alheri Waraqa da yace ya laitani akunu fiha jaza'u ya san bai da ra'ayi kuma ya ruwaye mustahili ne mutum alalaita shababa ya udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'al mashib amma da haka yi tamannin sa kuma annabi yana ji bai hana shi domin tun daga wannan lokacin manzo Allah duk abin da yaji an yi bai hana ba ya zama takari ko da haka ya halasta mutum yayi abin nan yayi tamanni na al mustahil fi fi'il khair haka kuma malamai suka ce musamman malamin usul fiqi sun ce wata fa'ida anan cewa halaccin mai bada amsar fatawa zaka ji ana cewa mai fatawa ba dole sai ya faɗi dalili ma muqallidi ba ko amma wannan kissa ta nuni zuwa ga halaccin ya faɗi dalili da yace mishi awa mukhrijiyahum yace na'am kaga ya bashi amsa amma sai ya bashi kuma dalilin cewa babu wanda ya zo da kaza irin wannan sai an kore shi sai suka ce to wannan ya nuni zuwa ga idan ka fahimci mutum mahallin ka faɗa mai dalili ne zai iya ganewa ko kuma zai sa ya natsu da abin da kake faɗi to sai ka faɗi dalilin amma da ya tsaya akan na'am annabi zai da tunda ya zo gun shi ne neman shawara zaka in kana bada fatawa sai ka zama kana da wannan fahimtar wani ka fada mai kawai zaka bar shi da iya fatawa wani kuma sai ka fada mishi hujja bisa yadda suka istinbati anu Khadija radiyallahu anha wa ardaha babbar mata ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama first lady din sa kenan matar da bai kaunace ta kamar ta ba hatta Aisha tayi tunanin cewa annabi zai fi kaunata fiye da Khadija amma bata ji dadin karam sai dai annabi ya waje wata guda yana mata tilawa a kunnanta cewa Khadija ta fiki babu da ta haifa min dace ita kullun sai ya dai kufa dakin ta ga mata wannan magana daga lokacin bata kara shiga shirgin Khadija ba sai dai ta mata addu'a tare da cewa ba su taba zama tare ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son Khadija yana girmama ta yana mu'ahadan kawayenta da danginta haka kawai zai sa a yanka dabba duk a diba aje a rarraba musu namu sannan kuma ta mutu ko sallah ba a farlanta ba da haka ba ta taba yin sujuda da sunan sallah ba jama'a amma saboda karfin yaqinin imaninta kuma da Anas ya ruwaito a cikin Bukhari da Muslim manzo Allah yake cewa na ga gidanta aljanna la menene min qasabin ko lulu'u la sakhaba fiha wala nasab babu hayaniya babu tashin hankali shine Ibn Hajar yake cewa saboda dama mace ce take na tsakiya ba ta son hayaniya shine Allah ya mata jaza'an wifaqa irin aikin da ta yi na natsuwa da dattaku sai Allah ya mata gida hata aljanna gidanta na tsatsi ne to wannan bi bane ba sauran aljanna akwai hayaniya ka fahimci wannan kargaje shi sauran aljanna akwai hayaniya gane tana jiyarin aljanna a babu dai irin abubuwan da al'adance suke jawo hayaniya a gida wata kila yawan mutane yawan shige da fice yawan ma'aikata yawan masu girke-girke da masu wanke-wanke da masu gadi duk irin wanda ya irin wannan gidan dole za a yi hayaniya ko kuma a ce gidan biki ko ko kuma gidan wata mai adashi wannan zai zo yayin sallama wannan yaso yana musifa cewa ba a bashi dibar sa ba da sauransu to duk wani abu zai iya jawo hayaniya babu shi a gidanta eh babu shi a gidanta radiyallahu anha wannan yana nuni zuwa ga yadda Allah yake appreciating karfin imanin mutum ko da bai yi aiki mai yawa ba ka zama kana da imani mai kyau yaqini ga Allah to shi za kuma su malamai suke cewa ita fara musulunta domin annabi yana gaya mata wannan abu bata musu ba ta yadda kenan kuma ita ya fara zuwa ya gayawa kafin ya fita kafin a ci mishi kunfa an zira ya gayawa su Abubakar da su Bilal da su Zaid dan Haritha da haka wasu na ganin itlaqan ita ce watin ta fara musulunta sannan annabi yake cewa khairu nisaiha khadija mafi alkhairin matan wannan al'umma ita ce khadija radiyallahu anha wa khairu nisaiha maryam mafi alherin matan banu isra'ila maryam uwa annabi isa sai annabi sannan ya ce wa fadlu aisha ala sa'ir nisa ka fadli sarida ala sa'ir fa'am falala aisha ita kuma akan sauran mata kaman falalar asarid asarid shine fatan nama jama'a abincin larabawa ne har yanzu suna yin shi fate yanda kaga ana yin fatan doya haka ake yin fatan nama shine asalin abincin shine mejo abinda ake hada abincin da shi to falalar shi akan sauran abinci kamar yadda mu misali a nan kasar Hausa inda muke ganin tuwo cewa wani abinci ne wanda ba a fasa cin shi kun kaji kasashen Yarbawa amala kun kaji kasashen Inyamurai a ce fufu ko kaji kasar Naija sakwara misali ko irin dai wani abinci da kasan mejo abun nan ne a contender ne a cikin abinci main course ne na abinci to haka Aisha take a cikin abin nan to me ba Aisha wannan falalar ita har da cewa ita kullum fa ana rigima ma da ita da annabi ba ba wai haka kawai ake zaune in komai aka ce tayi ba tana ja tana tirjewa ko tana yin musu tana yin kishi tana yin fada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda falalar ilimin ta to kuma duk wanda zai aure mace mai ilimi ya san wannan sai ta ma gaddama ba zai koma mace mai ilimi kuma ta zauna kawai shiru ba yawa ka sani za a dinga dai girmama ka ana cewa mijin malama tana tafsiri tana waye amma kuma a gida za ka fuskanci abin da za ka fuskanta ya kamata ka san wannan Hausa dai suna da bala'i rigima kowa na so ya auri malama inda aka zo ta mai dan zaki haka da dan karara ana so a aure ta to ka san abin da zai biyo baya bai yiwuwa ta ilimi kuma ka tunanin wai duk abin da ka bada umarni kawai bi ne a'a ya saba wa kuma ka'ida ilimi yayi ta ga Aisha manzo Allah zai magata ce ya zaka ce haka kai baka san annabi Dawuda yana da annabi Sulaiman yana da doki me fa buke ba annabi ake wannan karatun ba misali to kaga ba tayowa na gyara tayowa na gyara tayi mu mutane da yawa gyara a cikin karatu har an yi littafi akan haka nazar kashi ko al isaba fi ma tarakar al sahaba tunaka saboda falala ilimin ta tafi dukkanin mata ita kuma amma dai kamar da mallam albani namu yake fara rahimahullah yake babu ma fararin na comparison ka ce wai tsakanin aisha da khadija wai wa tafi ba a bukatan wannan a fi yake cewa khadija tana gaba da ita daga nan sai ita kuma ta biyo baya radiyallahu anhunna ajma'in daga cikin fa'idar wannan hadisi kamar yadda muka ambata a baya akwai falal muhimmancin maimaita magana muhimmiya a maimaita ta so daya so biyu ko so uku kamar yadda zuwa cikin hadisi daban-daban kamar yadda bukhari har babu ya masa a cikin kitabul ilmi ya kawo hadisi da suke ni ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa abu maimaita a wurare mabambanta to idan musamman malamai masu kantawa islamiya ko masu yin abin nan wani abu da ke bukatan a fahimta sosai babu laifi din sun yi haka kamar kana koya mutane wani abu mai lissafi ko mai komula ko makamancin haka babu laifi ko a gida ma zaka ga in kana mai yara ka shige ai kakan maimaita ko ce so nawa na faɗa so nawa su da kansu za su ce so kaza kaga ka yanke hanzarin su kenan waɗannan ayoyi guda biyar da aka saukar na farkon suratul Iqra Ibn Hajar yana cewa sun tattara duk abinda Qur'ani yazo da shi sun tattara a jumlace sun yi summary shine ka wato kamar sune muqaddima alqur'ani ishara zuwa ga abinda Qur'ani zai zo da shi domin alqur'ani akwai magana akan tauhidi akwai magana akan shari'a akwai magana akan labarai na da akwai magana akan makoma akwai magana akan baiwar da Allah ya wa dan adam yace to waɗannan ayoyin duka sun tattara su ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kaga akwai magana akan dayanta Allah shi ya halitta da bauta mishi tunda shi halitta ikra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alaq nan ma bayani akan halitta da Allah yi ikra wa rabbukal akram kai karatu wato bin umarin da Allah ya baka Allah shine mafi girma allama al-insana ma lam ya'lam to labari kenan wannan ikhbar kamar da Qur'ani yake labaran annabawa da al'ummomi allama al-insana ma lam ya'lam sannan falalar da Allah yau mutane na abubuwan da ya ba su na daukaka da daraja wala kad karamna bani adama warqatu dan nawfal shima radiyallahu anhu ya zo a cikin hadisin da al-imamu tirmidhi ya fitar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nayi mafarki na ganshi fi thiyabin biyad a cikin tufa farari shine malamai suka ce wannan ya nuni zuwa ga dan aljanna ne domin farin tufa da tufa koriya yana daga cikin idan ka kai mafarki kaga mutumin da ya riga ya mutu a cikin farin tufafi ko a cikin kwarran tufafi green to alama ce zuwa ga ya samu tsira insha Allah a cikin riwayar al-Imam al-Bazzar a cikin musnadinsa da shi da al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin al-Musaddarat da isnadi tabbatacce wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wasu suna zagin waraka irin zama da ake ana tattaunawa har aka dauko cewa wannan ai ya mutu ba ma guje sai annabi ya ce la tasubu waraqata fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna kar ku sake zagin sa ni na ga gidan shi aljanna daga ibnu hajrin da yazo a cikin al isaba sai ya kawo sunan shi a cikin lissafin sahabbai daga shi ma sahabi ne waraqatu ibn nawfal sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan aljanna ne tare da cewa kaga shi ma bai taɓa yin sallah shi ma kaman Khadija sun mutu da wuri amma Allah ya ba su falala saboda gaskiyar yakinin da suka yi to idan karatu ya kare a hadisi daya ni ban da mata biya nawo ni asuwa ni na faɗa abin da karanta ne ni asuwa mazhabi a nawo amma inda har zan yi mazhabi gaskiya ba zan yi rasu yau in har zan yi mazhabi a nawo ni ba zan yi rayin basarawa ba zan yi kufa ba kuma na yan bagadada zan yi shine mazhabin yan birni ka zabi kai intikai ka zabi nan ka zabi can wanda ya maka ka koyi bayan shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.